Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 a birnin Yamai. Kuna iya jin mu a tashar VOA Africa mita 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niyar duka su a can jamhuriyar Niger din. Masu shawar jin mu ta na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Da ita yarinya tace ita tana cikin ƴan mata da aka sace a makarantar Chibok. To abin yana da daura kai. Yarinyan nan a hoton da muka gani ba ta fin shekara 9 ko 10 ko 11. Yau yarinyar da muka ƴan matan da aka sace ai jarabawa suke.
Wato kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan kan yar kunan bakin wake da aka kama a jamhuriyar Kamaru.
Haka mun riga cikin declaration din mu guda biyu mun ce a zo ayi gwamnati ta riƙon ƙarya wanda za ta gyara abubuwa ta ga yanda za a yi kuma a shiga zabe sabo.
To amma akwai alamar batun sake gudanar da wani sabon zabe iyakau a bangaren jam'iyyar PNDS mai mulki.
Muna da rahoto ba labaran duniya a Kamaru kuma dai wani hadarin mota ya halaka mutane fiye da 20. Daga bisani za mu gabatar da shirin labarin wasanni yanzu ga labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya sha alwashin daukan tsauraran matakan yaki da ayyukan ta'addanci a kasar bayan harin da aka kai a jiya Lahadi da ya kashe mutane 72 cike har da kananan yara 30. Yace yan sanda wato ya san cewa yan ta'adda sun kai harin ne a wuraren da jama'a suke saboda dakaran kasar sun takura su. Yana majaddada cewa wannan hari na baya-bayan nan ba zai sa su razana ba. Wani kakakin soja a yau Litinin ya ce jami'an tsaro sun gudanar da samami kuma an cafke mutane da dama da ake zargina da hannu a wajen kai wannan sha'awa to harahare. Tunda dai rashin kungiyar Taliban da ya balle daga uwar kungiyar wanda ake kira Jama'atul Ahrar ya dauki alhakin wannan hari wanda aka kai akan wasu mutane waɗanda mafi yawansu kristoci ne marasa rinjaye a wajen wani shakatawa dake Lahore. Gwamnatin shugaba Umar al-Bashir a Sudan ta ce bata taɓa yin amfani da yara ƙanana a lokutan rikici ba, amma ministan yaɗa labarai Ahmed Bilal ya ce wasu daga cikin 'yan tawayen da ke faɗa da gwamnati suna amfani da yara a matsayin sojoji. Waɗannan kalamai da suka fito daga gwamnatin ta Sudan na zuwa ne bayan da Sudan ɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Lahadi suka rattaba hannu kan wani shiri da zai kare ƙananan yara daga faɗawa cikin rikicin da ake amfani da makamai. A cewar Bilal, kuskuren da Sudan ta yi a baya shine da take rattaba hannu akan wannan shiri tun da farko. Ya kuma kara da cewa gwamnatin su na da hujjoji da za su nuna cewa 'yan tawaye sun yi amfani da kananan yara a matsayin sojoji. Bilal ya ce kusan shekaru 7 zuwa 8 da suka gabata sun cafke kananan yara kusan 38, kuma abin da ya sa ba su gurfanar da su a gaban kotu ba shine kasancewar yaran wato suna da kananan shekaru ne. A yau Litinin masu gabatar da kara a Brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin hada kai da kungiyar 'yan ta'adda. Cafke waɗannan mutane ya biyo bayan hare-haren da aka kai a Brussels babban birnin Belgium waɗanda suka halaka akalla mutane 35 ciki har da 'yan kasar Amurka 4. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin masu shigar da karar ta nuna cewa mutum na 4 da ake tsare da shi a baya an sake shi tun jiya Lahadi. Mutanen da ake tuhumar sun hada da Yasin A da Muhammad B da Abubakar O. Sai dai baya ga sunayensu ba a fitar da wani ƙarin bayani dangane da su ba, kuma masu gabatar da ƙarar ba su bayyana ko mutanen na da hannu dumu-dumu a cikin hare-haren da aka kai din ba. A jiya Lahadi shugaban Amurka Barack Obama ya yi ta'aziyya ga iyayen Justin da Stephanie Schultz, wasu ma'aurata biyu matasa da suka mutu a harin na Brussels baya ga ƙarin wasu biyu da aka samu a jiya Lahadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Siriya sun ce za su faɗaɗa ayyukansu a birnin Palmyra da suka kwato daga hannun mayakan IS, yayin da shugaban adana kayayyakin tarihin ƙasar ya ce birnin zai ƙara zama mai muhimmanci ganin cewa ya tsira daga hannun 'yan ta'addan. Dakarun na Siriya waɗanda takwarorinsu na Rasha suka mara wa baya sun yi nasarar kwato Palmyra bayan watanni 10 da garin ya yi a hannun mayakan na IS, inda suka ɓarnata kayayyakin tarihi da aka da adana kusan shekaru 2000 da suka gabata. Kungiyar da ke sa ido kan rikicin na Siriya mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce a nan gamar da aka yi yayin kwato garin ta haddasa mutuwar mayakan 400 da kuma mayaka masu mara gwamnatin baya kusan su 180. Shugaban Siriya Bashar al-Assad ya ce wannan gagarumin nasara ce wacce ta nuna kwarewar dakarar Siriya da na kawayenta. A ƙarshe, duk da cewa da alamu guguwar zaben fidda guni tsakanin masu neman takarar shugabancin Amurka ta lafa, yunkurin da dukkanin 'yan takara a tsakanin jam'iyyar Republican da Democrat ke yi na wato na ganin sun samu nasara na ci gaba da zafafa. Ya takara a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wacce kuma ita ce kan gaba, Hillary Clinton ta sha kai a hannun Bernie Sanders a zaɓukan da aka yi ranar Asabar a jihar Washington da Hawaii da kuma Alaska. Sai dai duk da waɗannan nasarori na Sanders, har yanzu akwai babbar tazara tsakaninsa da Clinton da kusan wakilai 300. Amma kuma a ɗaya ɓangaren nasarorin ƙwarin gwiwa ne ga yaƙin neman zaɓen Sanders, waɗanda ka iya zama sharar fage ga yunƙurinsa na samun nasara a nan gaba. A ranar 5 ga watan Afrilu mai kamawa, 'yan Democrat za su sake wani zaɓen a Wisconsin, sannan sai su koma haɗuwa a ranar 9 ga watan Afrilu, inda za su fafata a jihar Wyoming da ba ta da yawan jama'a a ƙasar ta Amurka.
Labaran duniya kenan, ga maje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Lalo ya gabatar. To madalla, a wurin yau ne majalisar tuntuba tsakanin Amurka da Najeriya ta kammala bitar irin ci gaba da aka samu tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar cinikayya da tsaro da wasu muhimman sassa daban-daban. Mukaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka Jakadiyya Linda Thomas Greenfield ce ta jagoranci zaman bitar, ta kuma yaba da irin ci gaba da aka samu da fatan babban taron da ƙasashen biyu za su yi ranar 30 ga watan nan zai duba wasu hanyoyi da ƙasashen biyu za su ƙara haɗa kai. Wakilan sashin Hausa Maryam Bugaje da kuma Abdulaziz Adili Toro suka wakilce mu a wajen wannan zama. Hukumomi a Najeriya da Kamaru suna haɗa kai domin binciken kan ƴar ƙunar baƙin wake da harin da ta so ta kai a Kamaru da bai samu nasara ba. Duk da cewa ana mata jinya kuma an ce ba ta cikin hayyacinta, ta yi ƙirarin cewa tana daga cikin 'yan matan Chibok da 'yan bindigar Boko Haram suke ci gaba da garkuwa da su. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tattauna da kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu wanda ya ƙarin bayani kan wannan lamari.
Na yadda nake maka maganan nan ma har an aika mana da hotuna na ita yarinyar da ta ce ita tana cikin 'yan mata da aka sace a makarantar Chibok. To abin yana da ɗaura kai. Yarinyar nan a hoton da muka gani ba ta fin shekara 9 ko 10 ko 11. Yau yarinyar da muka yi matan da aka sace ai jarabawa suke rubutawa ta gama sakandare. Wannan jarabawa ko yara ai ba za su kai rubuta ta kuma su kai shekara 15, 16 ko 17 ba. Da yake nan ba turanci a bakinsu wanda aka kama sai Kanuri kawai. Wannan duk abubuwan suna, amma duk da haka ba mu ce a'a an gama bincike ba. Hukumomin kamar suna nan suna yin nasu. Abin da yake tsaye da abubuwan shi ne yarinyar nan a buge take da maganganuwa da aka dura mata. Yanzu kokarin da ake ma a farfado da ita ta warware ta samu bakinta, tana magana sosai da tunaninta, halin da ke ciki kenan. Amma dai gwamnatin tarayya tana nan a shirye take, iyayen 'yan mata na Chibok za a ba su haɗin kai su je su gano waɗannan mata guda biyu. Kuma muna da kyakkyawar alaƙa da Murtala Muhammad Foundation wanda suka ɗauki nauyin cewa a za su biya abun mota ko jirgi da za a je a kai iyayen yara su je su gano wa'annan mata.
Daga Nijar kuma, a yunkurin sasantawa tsakanin gwamnati da kuma ƴan hamayya, yau Litinin Prime Minister ƙasar Birjira Fini ya gana da ƙusoshin ƴan hamayya domin miƙa musu tayin gwamnati na haɗa kan wato tayin gwamnati na haɗa gwamnatin a kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa da shugaban ƙasar yayi bayan nan. Suleiman Mini Barma yana da ciki ban wannan rahoto.
Alashi Asmana Muhammadu kusa ne a kwamitin kolin jam'iyyar PNDS tarayya.
Radda zaɓe sakamako aka bada shi na wucin gadi ranar yau wannan kira. To mun ji 'yan adawa sun ce wannan kira sun ji shakkahohin watsa labaru kamar yadda kuka sanar da su. To yanzu a yau an aika Prime Minister da saƙo ya kuma gana da su.
Bayan gama sauraron saƙon da shugaba Isuhu Muhammadu ya buƙaci Prime Minister Birjira Fini ya isar da shi zuwa ga 'yan adawa, tawagar ta kofa ta gabatar da nata saƙon da ta buƙaci Birjira Fini ya miƙa wa shugaban ƙasa, inji Malam Ɗayyabu Abdulsalam Jigo a ƙawancen kofa.
Ka gari mun ce wannan zaɓen an yi shi akan kuskure. Akwai abubuwa da matsala da dama da ta tashi. Kenan akwai hanyar gyara. Na biyu kenan. Kuma mun ce ƙasa tana fuskantar matsala nan da dan lokacin nan kadan cewar in wa'adin shugaban kasa ya kare ba ai wani ba kan za mu shiga cikin wani halin da ba a san ba yana yake.
Yan adawar sun bayyana cewa dukkan jam'iyyun kofa shirye suke su bada haɗin kai domin ganin Niger ta zauna lafiya sai dai da sharadi.
Kowa ya yarda cewar tunda shi ya ba mu nashi mun ba shi namu a zo a zazzamna a yi sasanta din dan kal a shiga cikin halin kakanike mun yarda da haka nan.
Gwamnatin haɗin kan ƴan ƙasa kuke bukata ko kuwa gwamnatin rikon ƙwarya?
Shi ma Prime Minister ya yarda cewar matsalolin wannan ba gwamnatin haɗin kai bace za ta gyara su. Zama a zo a zamna a yi zance babba shine zai gyara wannan abin.
Wato kuna bukatar gwamnatin rikon ƙwarya wadda za ta shirye wani sabon zabe?
Haka mun riga cikin declaration din mu guda biyu mun ce a zo a yi gwamnati ta rikon ƙwarya wanda za ta gyara abubuwa ta ga yanda za a yi kuma a shiga zabe sabo.
To amma akwai alamar batun sake gudanar da wani sabon zabe iyakau a bangaren jam'iyyar PNDS mai mulki.
Duk mutum wanda ke da lura kasan nan ya sa an yi zaben nan cikin kwanci hankali kuma an yi shi tsabtatacce saboda akwai hukuma wadda mai zaman kanta ita ta bada sakamakon zabe kuma akwai wakilai na kasashen duniya gaba daya.
Kawancan jam'iyyun na hamayya ya nuna bukatar shiga tsakani daga wata tawagar jami'an majalisar dinkin duniya ko na tarayyar Turai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu wato yanzu kuma sai jamhuriyar Kamaru inda asubahin yau aka yi karo tsakanin wata motar da kun kaya da tafasinja mutane fiye da 20 ne suka halaka. Ga ci gaban rahoton da Awal Garba ya aika mana.
Sun yi hatsarin ne akan hanyar Duwala zuwa wani kauye da ake kira Banga mai tazarar kilomita 30 daga birnin cinikayyar kasar ta jamhuriyar Kamaru Duwala. Wannan hatsari dai an yi shi ne da sanyin safiyar nan. Sanadiyar haka ne mutane 21 suka sheka barzawo kuma guda 18 suka jikkata. Amma wanda aka yi hatsarin a gabansa shi ga naune ba jiyau ba Malam Zakari ga abin da ya faɗa mini.
Sosai malam wal wato mutane sun samu rauni da gaske kuma mutane 21 sun rasa rayukansu. Kusan 20 ko kuma 18 za mu ce sun samu rauni daga babban rauni ma. An kai su asibiti ke wanda yake kusa na Banga ko kuma na kusan ba. An kai su asibiti an kawo su nan bunan sama da yake kasan akin gawa. Sako mota dai wanda ke dauke da wato kayan abinci wanda gongoro wanda ke dauke da kayan abinci wanda shine yana haurawa can shashin ba kusan ɗayan nan kuma wanda ya fito daga can jihar Maine wato nan. Wato ina tare ina dauke da mutane daga shine suka yi karo wannan abin ya faru a nan Jongo wato kusa da garin Banga. Yawa malawa na gode makamin tambaya aini wato mai muhimmanci daga su ya kamata mutane su sani hadarin da ya faru wato hanya ne ba shi da kyau malawa wannan koyon motar
damba ho ba da kanga. To madalla ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirin mu na gaba
daga Washington DC. Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Najeriya na kan siradin ficewa daga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2017 a daidai lokacin da tuni wasu kasashe suka san matsayinsu ko dai sun wuce ko kuma sun fice.
Rayuka dai sun baci kuma zuciyoyi sun yi baki kirin.
Wani shahararren dan tseren kekuna ya rasa ransa a lokacin tsere bayan da ya yi taho mugama da wani babur. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na labaran wasanni. Sunana Murtala Faruk Sanyin na. To bari mu soma da yankin arewa maso gabacin Najeriya inda sarakunan gargajiya suka soma amfani da sha'anin wasanni domin samar da zaman lafiya da kuma kokarin kawar da matasa daga shiga ayyukan ta'addanci. A ranar Asabar da ta gabata ne dai aka kaddamar da buɗe gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin mai martaba sarkin das a jihar Bauchi Alhaji Usman Bilyaminu Usman. Basarakin wanda ya ɗauki nauyin shirya gasar shine kuma da kansa ya kaddamar da ita a filin wasa na Waziri Mazadu da ke garin na Das, inda kuma ya yi amfani da wannan damar ya yi kira ga matasa da su kasance ‘yan ƙasa na gari su kuma kaucewa tsunduma a cikin ayyukan ta'addanci ko tashe-tashen hankula. Bala Usman na Lado shine jami'in watsa labarai na masarautar ta Das.
Gaban majalisar abin da ya sa shi ne martaba ya shirya wannan gasa shi ne maganar haɗin kai saboda an san Das da zaman lafiya da ta fannin matasa shi ne ga ya dace a shirya wani abu don kowane shekara abin da yi saboda abin da samun haɗin kan matasa. Matasa idan baka samu wani inda za su dinga ɗan kawar da kewa ba ta fannin wasanni to kaga ba a iya samun matsala. To shi ne cikin matsala da ya dace a dinga ya haka saboda sauran wurare sun za su gani a koyi da yadda yake. Yanzu ka zo ka ga yadda ake cikawa ba ma yankin nan makarantar da suka ɗauri masu zakallo daga yankuna kanana hukumomi da cikin boci duka akan ja taru matasa saboda shirye wannan wasa. Kaga wani abu ne wanda insha Allah shi zai kai da hankalin matasa daga yin munanan abubuwa wanda bai kamata ba.
Kungiyoyi 14 ne da suka fito daga yankunan hakimai da ke karkashin masarautar suke fafatawa a gasar, inda a wasan farko na buɗe gasar kungiyar Lukshi United ta doke takwararta ta Bajar United da ci 3-1. Najeriya na kan siraɗin ficewa daga gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2017. Hakan ko ya biyo ne bayan kunnin doki da Najeriya ta yi da ƙasar Masar da ke jagorancin rukunin da ci 1-1 a Kaduna a ranar Juma'ar da ta gabata. Tazarar maki biyu ne da yake tsakanin Masar din da Najeriya, abinda ya sa ya zame tilas ga Najeriya din ta doke ta muddin tana son ta sami gurbi a gasar. To sai dai shugabannin kungiyar ta Super Eagles har yanzu suna da ƙwarin gwiwar samun gurbi a gasar, domin ko za su yi galaba akan ƙasar ta Masar a fafatawar da za su yi gobe a birnin Askandariya na Masar din. Wakilinmu na Ibadan Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da mataimakin mai horar da 'yan wasan na Najeriya Salisu Yusuf.
Gaskiya mun kan so mu kan so, amma ya an dai tallafe sun yaran sun kokari gaskiya sosai. Idan muka buga irin wannan nagari magana za mu Allah zai taimako mu shi kace.
To kace kun gamsu ba ku gamsu ba, menene rashin gamsuwa ko kuma menene gamsuwa a cikin wannan wasa?
Yawa rashin gamsuwa din ma wasan ya tashi da ba mu samu maci uku ba. Gamsuwa kuma inda yaran mu suka yi wasa inda kawai, amma dai kawai kadaya ta zo ta yi muka ci gaskiya.
Kamar su masu kallon wasa su ma sun ba ku goyon baya a lokacin wannan wasa?
Eh, duk sai muka goyon baya kashi 100 gaskiya a Kaduna sun ba mu goyon baya, kuma na godiya da wani sai suka kalli wasa a Kaduna sun ba mu goyon baya inda ya kamata wallahi.
Sannan hukumar watan kula da wasannin ko kuma wasan kwallon kafa ta Najeriya ita ma ta yi muku abin da ya kamata?
Dare ku su abin da ya kamata, kuma da sun kara mana karfin gwiwa har da a ci da ana cewa mu tafi a cikin haya ne. Amma biyan zama sun ci da suke ne kawai su ci mu ne kawai kanmu inda za a yi wasan kamar inda yanke suke kaji wannan ma a yi ƙara ƙarfin gwiwa a yi. A gaskiya muna da mutane yakinin cewa in Allah ya rufe mu zan kauna ba wannan wasan, saboda kaunar da mun san kamar da muke karanta za su iya karanta, amma mun karanci a kansu da muka da su a nan kuma muna karanci mun karanci ko wanda suke a gidan su ya ɗauki kulab inda suke inda suke shiga wasan da inda suke zuwa. Allah da muna ganin cewa muka haɗa tsaye da ɗaya insha Allah zan kauna ba wannan wasan.
To ko me masu kallon wasa za su ce game da wasar da Najeriya ta buga da kasar Masar?
Sunana Abubakar. To wasa bakin gurgudu dai an fafata, sai dai akwai sakaci wallahi in Najeriya don sai sun shiga 18 ɗinnan su dambale wallahi tallahi.
Kana ganin ba su yi kokari ba kenan?
A to kokari kowa da ya irin nashi, amma gaskiya akwai dan jara har yanzu.
Sunana Abu Faya. Gaskiya wasan nan ba laifi, wasa ta yi kyau, amma inda magana take guda nan tsakiya midfielder wanda aka bari midfielder din nan bai iya bada passing din da ya dace da na gaban nan su dauki passing. Gaskiya Lehim Mikel ne, saboda yana da kyau duk wanda ka buga midfielder a ce akwai true pass inda za a ba ƴan wasa na gaba suna kokari, amma a ce na gaba su ka sauko su samu ball su koma da gudu kaga abi ya zan wahala mana.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To sai dai kuma 'yan Najeriya da dama sun nuna rashin gamsuwa da wasan da Najeriya din ta yi kunnen doki da kasar Masar a Kaduna, inda har suke fargabar yiwuwar samun gurbi na Najeriya din a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Lamido Abubakar Sokoto ya jiyo ra'ayin wasu daga cikin su.
Gana mai nasara TM. Gaskiya yaran ga na ra'ayi sun yi kokari. Eh, ka san ita kwallo kafa ta kasance. An dan samu wasu lapses ne game su defense ne. Wanda yake kaga shi ya ba da offside counter defense shot on. Wanda yake kaga sakacce ne na shi wannan defender din. Sannan kuma ga dukkan alamu irin kwallon da su Masar suka zo suka buga nan, a kaga sun zo nan ba da niyyar wai su ci ko a ci su ba. Su ya dama sun zo neman draw. Suka ji fitowa suke kwanci su gida, kuma zamanin second leg insha Allah za su fito da na ganin wanda muke da yan gaba masu kyau. Na zamanin insha Allah za a samu wani abu su kyau na kwallon.
Suna na Gazali na yanzu da iyalin gaskiya wasa ta yi kyau kwarai da gaske, saboda 'yan Najeriya sun ba shi coach ɗin Egypt ɗin mamaki kwarai da gaske. Shi da kanshi ya yi magana game da cewa 'yan Najeriya sun ba shi mamaki gaskiya, saboda da we suka buga wasanninsu kuma kwallo ta yi kyau. Ille ba su da sa'a na samun waɗannan Eji da suka rama wannan gol.
Sana dai Muhammad Usman Azare mazaunin Port Harcourt. Wallahi ra'ayina gaskiya Najeriya sun ba mu kunya. Saboda ban ga dalilin yanzu in ba wani yanayi na canjin wasa ba da za mu je mu ci kasar Masar ba. zuwa mu nation cup zai zama kalubale mai karfi.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A can kasar Jamhuriyar Niger kuma ƴan kasar na bayyana bacin ransu akan sakamakon fafatawa tsakanin kasar ta Jamhuriyar Niger da Senegal a fafutukar neman gurbi a gasar cin kofin na nahiyar Afrika. Ga Haruna Mamman Bako daga Kwanni.
Rayuka dai sun baci kuma zuciyoyi sun yi baki kirin. Manufofin kasar na halartar wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika da zai wakana kasar gabon a shekarar 2017 ya ƙara zama haihata. Wannan ko bayan nasarar da kasar Senegal ta yi a Dakar, babban birnin kasar, da ci biyu da nema. Kuma ƴan Niger sun nuna ba su ji daɗi ba a ce an farke mena national ta kasar da ci biyu da nema gaban Le Lion de la Teranga na kasar Senegal a rukunin ka.
Sunana Mamman Sani Musa. Na farko dai abinda ake ta hodi kullun ko kuma ke ta hodi wanda muke ta fatan mu ga har da Allah zai kawo mana karshen shi shine a koda yaushe Niger mana kasa ga wasan kwallo ko ba haka ba duk da muna ganin canji a hankali a hankali inda canjin da ke tahowa muna nan ga shi insha Allah za mu ga canji wanga ya ci bi da banza a gidansu bai zame mana wani abu kuma muna fatan Allah ya kaddara su ka dawo gidanmu mu ma mu dauki fitowar
tunda Senegal ta yi mana Niger 0 ba mu ji dadin shi ba ni dai ra'ayina shine Allah ya sa sun to Niger su ɗan Senegal to Allah ya ba mu sa'a kan su mu sa mu samu nasara gare su
ni abinda zan iya cewa gaskiya ya kamata a ce su ma ƴan kwallo namu sun mai da hankalin su akan abinda a gaban su ba ta yiwa a ce duk an ka tashi wasa goma an ka tashi wasa a ce Niger ta baya wannan bai kamata ba a matsayinmu na yan kasa gaskiya ba mu ji dadi ba
mu dan mun zo can wurin dai an ba mu kashi ha biyu daban zamuna hata in suka zo na wurin Allah ya sa jiyar namu Nigeria su yi minti fiye kokarin su insha Allah in dai suka ba da himma to wanda cika dai zo in ka zo gidan shi in dai kai kokari kana iya ka rike shi ko ka samu nasara kan shi
a wannan rukunin ka jagoriyar Niger ta koma matsayi na hudu daga matsayinta na biyu bayan da Namibia ta je har Jumbura ta kwalce ɗan ƙasar Burundi da ci 1-3 a wannan rukunin da na ka na jamhuriyar Niger Senegal ce ke kan gaba da maki 9 sai Namibia a matsayin ta biyu da maki 3 yayin da ƙasar Burundi take ta 3 da maki 3 amma ana biyar ta kwallo biyu a raga sai jamhuriyar Niger mai maki 3 a matsayin ta 4 ita ana biyar ta kwallaye 3 Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
sai kasar Kamaru inda kasar ta karbi bakuncin kasar Afrika ta Kudu kuma a can ma sakamakon bai yi wa ƴan kasar ta Kamaru dadi ba duk da yake ita ce ke jagorancin rukunin nasu wakilinmu Muhammad Awwal Garba na dauke da karin bayani
Kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru Indomitables Lions ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta kasar Afrika ta Kudu anda suka taka leda a sabon filin kwallon kafa na birnin Limbe wanda yake jihar Kudun Yamma wannan gasar da yi domin shiga gurbin cin kofin nahiyar Afrika ne wanda za a buga a kasar Gabon a shekara na 2017 an kammala wasan kwallon kafan ne cancaras kasar Jamhuriyar Kamaru da kasar Afrika ta Kudu kowanne na da kwallo biyu a ragarsa Alhaji Marko mai sha'awun kwallon kafa ne na kasar ta Jamhuriyar Kamaru yana rashin jin dadin sa na anda Indomitable Lions ne basu tabuka wani abin ku zo mu gani ba
ai Musa muka ce wannan kwallo Afrika su dukan Kamaru za ta yi a wasan nan muka ga jiyan nan ba wani kace na ci
to yanzu wannan bai sa in suka tafi can Afrika ta Kudu a lakada musu kashi ba
a za mu je Afrika ta Kudu don me sa balon ne Afrika ta Kudu za su ya mu ma za mu ya mu je mu yi abinda Afrika ta Kudu suka zo suka yi
tsohon kocin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Ibrahim Usman Gajere shi ma ga abinda yace
na gode wa coach domin coach ba za mu ce masa kuma ba don sabo ne ya zo ne ina so ya soma nuna ainin aikin sa to don haka mu bar masa dan lokaci kadan insha Allah zai nuna
a wannan rukuni dai kasar Jamhuriyar Kamaru ita ce ta farko da maki 7 sai kasar Murtaniya take bi mata da maki 6 kasar Zambia kuma take da mataki na 3 da maki 2 kasar Afrika ta Kudu take da matsayi na 4 da maki 2 Muhammad Awwal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a lokacin da ake gudanar da taron shekara na 31 na hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva
wakilan Amurka sun nuna damuwa dangane da haƙƙin bil'adama a ƙasashen Siriya da Iran da Burundi da Sudan ta Kudu da Koriya ta Arewa da kuma China. Sun kuma nuna musgunawar da ake yi wa jama'a a wasu sauran ƙasashe. Wakilan sun taya gwamnatin Burma murna akan ɗaukan matakin kafa gwamnatin demokradiyya, sai dai kuma sun nuna damuwarsu akan yadda sojoji ke da tasiri a majalisar dokokin ƙasar da kuma manyan ma'aikatan ƙasar da musgunawa da nuna bambanci akan ƙananan ƙabilu da ƙungiyoyin addinai tsiraru da ci gaba da ƙuntatawa akan ƴancin faɗin albarkacin baki da yin taro da kuma kafa ƙungiya. Ƙasar Amurka ce ta jagoranci sanarwar haɗin gwiwa akan faɗin albarkacin baki da miƙa mulki cikin lumana tsakanin mulkin demokradiyya. Ƙasashe 66 ne suka goyi bayan bayanan da yin maraba da matakan da aka ɗauka a ƙasashe da suka samu sauyin zaɓaɓɓun shugabannin gwamnatin demokradiyya domin ba da kariya akan ƴancin faɗin albarkacin baki. Amurka kuma ta goyi bayan muhimman shawarwari akan buƙatar ba da kariya ga masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma ƴancin zanga-zanga cikin lumana. Majalisar ta yi nasarar ƙin amincewa da gyare-gyare 31 da ba taɓa ganin irinsu ba, waɗanda aka gabatar kawai domin a gurgunta wannan shiri na kare ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama. Mataimakin jakadan Amurka na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya Theodore Allegra ya yi ƙarin haske akan irin musgunawar da ake yi a yankin Latin Amurka. Ya ce, gwamnatin Venezuela na amfani da gidan kaso wajen murƙushewa da azabtar da masu sukar gwamnati, waɗanda suka haɗa da ‘yan adawar siyasa da ƙungiyoyin fararen hula da kafafen yaɗa labaru masu zaman kansu. Ya kuma ƙara da cewa, Amurka na kira da a saki ‘yan hursunan siyasa da kuma yin adalci akan waɗanda aka azabtar da wulaƙanta su a lokacin da suke a tsare. Ya kuma yi kira akan ƙasar Cuba da ta kawo ƙarshen al'adarta ta tsare jama'a, ta mutunta ‘yancin faɗin albarkacin baki da yin tarurruka, ta kuma saki dukkan ‘yan hursunan siyasar da ke tsare. Dangane da ƙasar Rasha kuma, Ms. Allegra ya ce, Amurka na ci gaba da damuwa akan mamayar Crimea da kuma matakan da Rasha take ɗauka akan gabashin Ukraine. Ya ce, a cikin gida gwamnatin Rasha na ci gaba da ƙuntatawa akan ‘yancin faɗin albarkacin baki a yayin da take samar da wani yanayi na cin zarafi da kai hare-hare akan masu gwagwarmaya da ‘yan jarida da kuma ‘yan adawar siyasa. Tabbatar da kare haƙƙin bil'adama yana daga cikin shika-shikan manufofin Amurka na yin hulɗa da ƙasashen waje. Ci gaba da gwagwarmaya domin cikakken ‘yanci da mutunta ɗan Adam, maganar duk iri ɗaya ce a tarihin bil'adama, a cewar mataimakin sakatare Blinken kwana-kwanan nan. Shi sa Amurka ke alfaharin haɗa hannu tare da wannan majalisa domin sauke wannan nauyi da duniya ke buƙata. A wannan watan ne hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bikin cika shekaru 10 ƙudurin Amurka na tabbatar da cimma ayyukan wannan hukuma abu ne mai asali tun daga tarihin ƙasarmu, in ji muƙaddashin sakatare Blinken a lokacin da yake jawabi. Wannan manufa ta hukumar aba ce da take daga cikin aƙidojin kafa ƙasarmu, kuma aƙidojin da a kullum muke yunƙurin ganin mun cimma. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan Kano a taƙaice.
Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya sha alwashin ɗaukan tsawaran matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar bayan harin da aka kai a jiya Lahadi, wanda ya kashe mutane 72 ciki har da ƙananan yara 30. Ya ce ya san ‘yan ta'adda sun kai harin ne a wuraren da jama'a suke saboda dakarun ƙasar sun takura su. Yana mai jaddada cewa wannan hari na baya-bayan nan ba zai sa su razana ba. Wani kakakin soji a yau Litinin ya ce jami'an tsaro sun gudanar da samame kuma an cafke mutane da dama da ake zargi na da hannu wajen shirya wannan hari. Gwamnatin shugaba Umar al-Bashir a Sudan ta ce ba ta taɓa yin amfani da yara ƙanana a lokutan rikici ba, amma ministan yaɗa labarai Ahmed Bilal ya ce wasu daga cikin ‘yan tawayen da ke faɗa da gwamnati suna amfani da yara a matsayin sojoji. Waɗannan kalamai da suka fito daga gwamnatin ta Sudan na zuwa ne bayan da Sudan ɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Lahadi suka rattaba hannu kan wani shiri da zai kare ƙananan yara daga faɗawa cikin rikicin da ake amfani da makamai. A yau Litinin masu gabatar da ƙara a Brussels sun ce sun tuhumi wasu mutane uku da laifin haɗa kai da ƙungiyar ‘yan ta'adda. Cafke waɗannan mutane ya biyo bayan hare-haren da aka kai a Brussels, babban birnin Belgium, waɗanda suka halaka aƙalla mutane 35 ciki har da ‘yan ƙasar Amurka su huɗu. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin masu shigar da ƙara ta nuna cewa mutum na huɗu da aka kama an sake shi.
T To madalla a gaishe ka masu haro karshen shirin dare kenan daga nan birnin Washington DC sai kuma tanda asubahi za ku saki jin wasu abokan aikin mu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsakan mai wuya. Kamar na madadin Muhammad Lalo da ya kita yani gabatar da shirin da Julie Resignation wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma engineer Justin Duwe da ya rika mata anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.